Baki mai yanka wuya. A daidai lokacin da sojojin juyin mulki a Nijar suka kuduri aniyar hukunta hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum, zarge-zarge na ƙara fadada kan hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Isuhu a juyin mulkin. Shin me ya haddasa tsamin dangantaka tsakanin 'yan Najeriya da Nijar har suke zargin juna da ƙiyayya sakamakon juyin mulki? Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. Lamari na baya-bayan nan a cikin mako uku da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar shine a yayin da kungiyar kasashen ECOWAS take kokarin mai da wukar takube domin rungumar matakin sulhu da gwamnatin juyin mulkin kasar. Kwatsam sai aka ji gwamnatin ta fitar da sanarwa inda take ta tattara hujjoji a yunkurin gurfanar da hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da yanzu haka suke tsare da shi a gaban kotu bisa zargin cin amanar ƙasa da haddasa fitina ta hanyar kiraye-kirayen waya ga wasu shugabanni da gwamnatoci a faɗin duniya. To shin da waɗanne dokoki ne za a gurfanar da shi kuma a wace kotu? Mai fashin baki kan lamuran shari'a a Najeriya barista mai nasar Kogo Umar ya yi ƙarin haske.
To wala Allah suna da kwararan hujjojinsu ko suna da abubuwansu, to amma dai abin da dai aka sani a duk duniya shine ba ka iya zama alƙali a kan shari'a wadda take kai kana cikin waɗanda ake kallo ana yin mu shari'a a ciki, ba za ka iya zama alƙali ba. Saboda haka ba zai yiwu a ce su za su iya zama alƙalai a kan laifukan da suke iƙirarin shi shugaba Muhammad Bazoum ya tabka ba. Mai yiwuwa idan sun kai kotu ta Afirka ta Yamma, ita ce Afirka ta kotu kula da harkoki na Afirka ta Yamma, wanda kuma tuntuni sun yi watsi kuma da ita hukuma Afirka ta Yamma din, wanda kuma su mambobi ne. To saboda haka a nan wurin mu a matsayin mu na 'yan demokradiya, to zamu kalli wannan abun a matsayin wani irin kazaza ne, ma'ana wani irin abu ne wanda suke so su kakaro, kuma wannan abun ne wanda ake cewa wayan a ci an kori kare daga gindin kanya. Wannan ba abu ne wanda yake a tsarin demokradiya za mu iya amince mushi ba, ba abu ne ba, saboda a tsarin demokradiya har gobe shugaba Muhammad Bazoum shine bayani inda za a kalle shi ta fuskar demokradiya shugaban jamhuriyar Nijar. Tana iya, za mu tsaya mu sa ido mu gani a wace kotu za ta iya kaiwa. Idan kotun ita kanta kasar ce kuma karkashin shugabancin sojoji wanda su suka tura shugaba Muhammad Bazoum, to muna kyautata can za a kalubalanci wannan shari'a, kuma a nuna cewa wannan abu bai daidai da hurumi na 'yancin dan adam ba, hurumi kuma wanda yake na tsarin mulkin duk duniya. Ba zai yiwu ka zama kai ne mai kara kuma kai ne mai kotu kuma kai ne wanda kake ikirarin cewa wane bai da laifi, wane ke da laifi ko wane ne bai da laifi. Amma dai abinda dai zamu iya hasashe a nan shine duka suna kara kawo hujjoji ne waɗanda suke za su iya ba su tagomashi ko kuma hujja na su kara miƙe duwawu su zauna darandam akan kujerar mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar.
Idan za a iya tunawa tun a farkon juyin mulkin na jamhuriyar Nijar, wasu masu fashin baki suka yi zargin makarkashiya da hannun wasu kasashe har ma da ɗaiɗaikun jama'a, ciki har da tsohon shugaban kasar Muhammadu Isuhu. Yanzu haka kuma wasu ƙungiyoyin fararen hula na ƙara girmama zargin da ake yi wa tsohon shugaban kasar kan hannu a juyin mulkin bisa wasu dalilai da suka ce sun tattara tun somawar wannan lamarin, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin 'yan fafutukar Michael Zoidi ya bayyana.
Misali a tambaya yanzu sojawa su saki Bazoum suke ya hita da yawo cinye mai, babu wanda zai ke mishi wani abu sai godiya. Amma Muhammadu Isuhu a sake shi a ke mishi tashi ka taika yawo, bai iya yawo tun dai ya raba Kano 'yan kasar Nijar, ya sa wani irin mulkin kama karya cikin Nijar, ya kuma dauki arzikin namu, ya sa cikin aljihun shi da iyalin shi, kuma bayan wannan yana da alaka da annasaru suna nan suna kwashe arzikinmu suna tahiya su. Don shi ne a ganin namu ba wani da ya kamata a kama bayan Muhammadu Isuhu. Yana nan yana kokowa yana so ya cikin kasa, ya coso ke gudu tunda ya gani abin ya kubce mishi. Kuna gani kaman biri yana so ya kama da mutum, in an diba shine yake sa bazum yayi, shine ya kama komai gwamnati sojawa kowa nashi ne, shi yake hodi a shi. To yanzu a zo a yi zuwan mulki a ce ba hannun shi.
Wasu bayanan na daban na ƙara ƙarfafawa 'yan ƙasar Nijar ƙwarin gwiwa a zargin da suke yi wa shugaba Isuhu da yin burus da abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa. Tsohon shugaban kungiyar dalibai ta ƙasa Biyo Abdulrahman ya gano abubuwa da dama.
Harka kudeta an yi a wasu ƙasashe ma ya huto ya yi kirarin bai amince ba da haka. Kenan a yau aka zo aka yi juyin mulki a ƙasar mu ta Nijar. A ganin a cikin kusancin da yake da dukkan mutanen da ake gani cikin tafiyar nan da rishin maganar shi, kuma a nan 'yan ƙasa sun lura da shi ba a dame yake ba, a kare ma yake cikin wuri mai kyau da iko wanda suke kare shugaban ƙasa su suke kare shi. Mu ba mu da matsala ma da sojoji, inda mun san mulki ne aka yi na juyin mulki na sakewa. Amma juyin mulki tsakaninmu, mu hudda dan a hudda wani a sa wani, shi ne muka ce wannan abin ana wasa da hankalinmu a daina.
Sai dai tsohon dan majalisar dokokin ƙasa na jam'iyyar PENDES tarayya Abdulmuni Gusman na daukan abin a matsayin shacifaɗi.
Muhammad Isufu ba zai yi makansa kudita ba, don saboda jam'iyyar shi wadda ya girka, wadda ya yi wahala shekaru da shekaru yana bauta mata har ta kai ga iko. Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ita ta bashi iko, akwai har da ɗan shi na cikin shi, shi ma yanzu haka yana tsare kamar yadda an tsare shugaban ƙasa.
Da alama al'amarin juyin mulkin na Nijar da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta ce za ta ɗauka kan masu juyin mulkin ya haddasa tsamin da daddiyar dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Duk da yake 'yan Najeriya musamman daga yankin arewa sun yi ittifaki tare da fitowa ƙarara suna nuna adawa da yunkurin kungiyar ECOWAS na amfani da ƙarfin soja kan masu juyin mulkin. Hakan bai hana wasu rukunai na 'yan ƙasar ta Nijar jefa kalaman kakkausan suka kan Najeriyar ba, bisa zargin cewa ita ce ke jagorantar kaiwa ƙasar yaƙi baya ga rufe kan iyakokinta da kuma yankewa Nijar ɗin wutar lantarki. Mai fashin baki kan siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar Usmanu Danfodio, Farfesa Bello Muhammad Bada, ya ce bambancin fahimta ne ya haddasa haka.
Dama da ɗaya Najeriya ba ta da tagomashi a ƙasashen Afirka na yamma renon Faransa. Idan al'amari ya haɗa ɗan Najeriya da mutanen Cameroon ko Togo ko mutanen Benin, kana ganin irin matsalar da ke faruwa da abin da ya zama laifi da bai zama laifi ba, duk idan ɗan Najeriya ne shi laifi ne. Da ɗaya inda muka jin ɗan sassacci shi ne a nanan ga tsakaninmu da Nijar. Su kuma saboda mun haɗa harshe, mun haɗa al'ada, mun haɗa tarihi guda wajensu ne muke ji. To girka mutane ake yi a ka ana shuka su a kan ƙiyayya. Dama tarbiyya ta Faransa ba tarbiyyar ƙwarai ba ce. Kada ka manta Faransa ta kama ma Biafra a lokacin da an kai yakin Basasa. Ba gehen gwamnatin tarayya take ba. Wannan tarbiyya da ta yi musu, shi yasa aka rufe idanu aka kasa gane menene ake ce ma ECOWAS, sannan menene ake ce ma Najeriya. Domin shugaban ƙasar Najeriya shina shugaban ƙasar ECOWAS, ba shi ai yayi abin dare ne kaso ba. Sannan shi kai ne shugaban ƙasar Najeriya, shi ma ya kurakurai. Bai kamata tun farko a matsayin na shugaban ECOWAS ya fara cewa ai mun ba ku lokaci zuwa kaza, in ba ku yi kaza ba to ko da ƙarfi ne za a cire ku. A lokacin da ake diplomasiya, in ka riga ka faɗa ma mutane irin haka nan, to ka riga ka kai su ga bango. Kuma wannan ya zama dalilin da zai sa su kuma sai su yi kishin ƙasarsu. To kuma irin wannan kishin ƙasa da su suke da shi na son ƙasarsu, to kuma Najeriya saboda yawan ƙabilu da bambance-bambance da kuma rawar da 'yan siyasa da 'yan boko ka takawa, sai ya zamba ɗan Najeriya dai da kishin Najeriya, sai dai yana da kishin kai ne da tunanin shugaban ƙasa ina ya fito. Fahimta ita kanta da fahimtar wanda Faransa tawa tarbiya da fahimtar wanda Ingilishi tawa tarbiya ba za ta taba zama guda ba. Duk wannan fitinu ne waɗanda mutanen ke son su gama mutane fitina. 'Yan wani bangare na Najeriya sun ga laifin Muhammadu Buhari sadda shi na shugaban ƙasa, suna cewa yana taimaka ma Nijar so da yawa. abin da ya shafi motoci ne, sha'aniya abin da ya shafi kayan zabe ne, abin da ya shafi horar da mutane ne, akwai lokuta waɗanda ita kanta Najeriya har abin da ya shafi sha'ani ne na albashi na menene, duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma Niger, ba kuma Niger kadai ba, amma ita Niger, duk wanda ke Najeriya har dai arewacin Najeriya, ba ka iya cire dan Najeriya ka cire dan Niger.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Sulemumuni Barma, sai Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.